إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Abi Huraira a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Alhamis, wacce ta yi daidai da ranar 1 ga watan Jumada al-Akhira jira 1445, wanda ya daidai da ranar 14 ga watan 12 2023 miladiya. Dan ci gaba da karatunmu na waiwayi adan tafiya da muka saba gabatarwa kowace ranar Litinin da Alhamis. A yau ranar Alhamis muna karatu a cikin littattafai na aqida, ƙananan littattafai da muka waiwaya dan mu maimaita karatunsu. A halin yanzu muna cikin karatun littafin Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad wallafar al-Imam Muwaffaquddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi alayhi rahmatullah, wanda wannan shine zai zama majalisi na uku a cikin jerin karatu ta kan wannan littafi. A darasin da ya gabata, idan ba manta ba, mun shiga gabar da malamin yake mana magana akan maganganun magabata game da abin da ya faɗa, wanda ya tabbatar wanda shine aqidar as-salaf as-salih, wanda shine aqidar magabata na ƙware dangance da abin da ya shafi siffofin Allah, sunayen Allah da siffofinsa. Bayan ya tabbatar da aqidar, to sai yake kawo dalilai daga maganganun magabata. Sai ya fara da maganar hamshakin malamin nan, al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, wanda mun tabo bayanin, mun fara karanto maganganun shi Ahmad bin Hanbal a darasin mu da ya gabata, lokaci ya kure mana. Mun faro daga inda yake cewa game da fadin manzon Allah a hadisi, game da fadar manzon Allah a hadisi da yake cewa inna Allah yanzilu ila sama'id dunya, Allah yana saukowa zuwa ga sama ta duniya, da kuma fadin manzon Allah da yake inna Allah yura fil qiyama, Allah ana ganin sa a ranar gobe kiyama, mu'minai za su ga Allah a ranar gobe kiyama. وما أشبه ذلك من الأحاديث، وما أشبه هذه الأحاديث ده أبن ديك ما دواء إنها حديثة. أحمد بن حنبل سيتي نؤمن بها ونصدق بها، وإن إرئرا وإنها حديثة، كو إنها حديثة ده إرئرا سو منا إيمان دسو منا كما قسكة سو لا كيف ولا معنى باتارد من أنبتش كيفية با وباتارد من تبتر مصد ما أنرد أن بدأ أسك تبتر با irin ma'anoni da yan bid'a suke ba su, to mu ba ma ba su irin wannan ma'anar, kana ba ma kayyafawa mu ce yaya sifar kaza take, mu ce ba ma yin wannan. Wala naruddu shay'an minha, ba ma mayar da wani abu daga waɗannan sifofin mu yi raddan su, mu yi tawili ko mu yi raddi, ba ma yin wannan. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasulu haqqo, kuma muna da masaniyar cewa tabbas abin da manzon Allah yazo da shi gaskiya ne. Wala naruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ba ma yi wa manzon Allah raddi ga wadanda yan bid'a suke yi. Wala nasifu Allah bi aksara mimma wasafa bihi nafsuhu, kun ba ma sifata Allah da sama da abin da shi Allah ya sifata kansa da shi. Makan sifata Allah ne da iya abin da ya sifata kansa da shi, bila haddin wala gaya, ba tare da iyakan cewa ba, ba tare da kuma kai wata makura ba. Laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, domin shi Allah babu wani abin da yake yin kama da shi, kuma shine mai ji wanda yake mai gani. سوره الشورى ايه 11 to iyanan muka tsaya a karatun da ya gabata a maganar wannan babban malami Ahmad bin Hanbal zamu ci gaba da kawo zamu ci gaba daga inda muka tsaya da maganganun sa ci gaban maganar sa Allah ya ji kansa da rahama yace wa naqulu kama qala kuma zamu fadi kamar yanda shi Allah ta'ala kamar yanda Allah ya fada zamu fadi kamar yanda ya fada ne wa naqulu kama qala ma'ana zamu fadi kamar yanda Allah ya fada laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir ba wani abin da yake yin kama da Allah wannan ayar zamu rike ta a matsayin ka'ida mu rika yin raddi da ita ga masu tashbihi mu kuma yi raddi da ita ga masu ta'tili ayar raddi ce a bangarorin ga bangarorin duka biyu masu tashbihi da masu ta'tili masu kamanta Allah da halittar sa da masu kore sifofin gaba daya duk ayar tana yi musu raddi duka ayar tana yi musu raddi wadanda suke ta'tilin sifofin da cewa laysa kamislihi shay'un sai su kore duka sifofin to kaga karashin ayar wa huwa as-sami'ul basir yana musu raddi su kuma su cewa Allah ya ci Allah ya sifata kansa cewa shi sami'un basir ne da haka yana ji yana gani kamar irin namu shi kuma farkon ayar sai musu raddi wanda shine laysa kamislihi shay'un haka ayar tana yin raddi ga duka bangarorin guda biyu shi yasa malam yace wa naqulu kama qala muna fadar kamar yadda Allah ya fada ne wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu la nata'adda dhalik kuma muna sifata shi ne da abin da ya sifata kansa da shi ba ma tsallake wannan muna sifata Allah ne da abin da ya sifata kansa da shi a cikin littafin sa mai tsarki manzon sa ya sifata shi da shi a cikin sunnar sa ingantacciya ba ma tsallake wannan domin wannan yana daga cikin babi na tau abin nan babi ne wanda yake tauqifi suka ce babi na sifofin Allah sunayen Allah da sifofin sa babi ne tauqifi ma'ana baka da ta cewa sai abinda aka baka la madkhala fihi lil uqul hankula ba su da mashiga anan ka shigar da hankalinka a babun asma wa sifat babu wannan sai dai ka tsaya abinda aka baka shi zaka karba abinda aka fada shi zaka fada hankula ba su da mashiga abin nan tunani ba ya da mashiga ki kai kana da fikira kai kana cikin al mutafakkirun wanda suke da tunani dan zamani masu tunani sai ka kutsa kanka ciki babi ne tauqifi ba a shiga din zami yafi karfin bakin kaza haka al-istihsanat duka ce ai wannan yana da kyau musifata Allah da kaza wannan ai ya dace yana da kyau matakar ba Allah ne ya sifata kansa ba to kada ka sifata shi da wani abu da ba shi ya sifata kansa da shi ba ko manzon sa ya sifata shi da shi sana yace wala yablughu wasful wasifin sifatawar masu sifa masu sifatawa wato bata wato bata iya kai matakin da za su iya sifata Allah yanda yake bisa ga hakika duk yanda masu tsayawa su sifata abu suka yi kokarin sifata shi to ba za su iya kai ga sanin hakikanin sifofinsa ba kamar anan yana cewa ba wani da yake da ya isa ko yake da ikon ya sifata Allah da wata sifar da ba shi ya sifata kansa da shi ba ko manzansa me yasa shi Allah subhanahu wataala shi kadai ne wanda zai iya sifata maka kansa da kansa ko ya sanar da annabin sa ya gaya mana shi yasa amma ba wani saboda tsabar hankali ko saboda tsabar tunani ko saboda kaifin basira ya iya sifata maka yanda Allah yake babu shi duk yanda zai sifata ba zai iya kai ga sanin hakikanin yanda sifar Allah yake ba sai dai shi Allah da kansa ya sifata maka kansa ko ya sanar da ma'aikinsa ya sanar da mu amma duk wani wanda ba annabi ba cikin halitta ko wane ne to ba ya da ikon ya iya sifata maka Allah ga yanda yake dan Allah ya riga ya kore wannan yace wala yuhituna bihi ilma ba sa kiwayewa game da shi ta fuskar ilimi ana ba su sanin yanda Allah yake sai abin da ya sanar da su shi yasa mala'iku suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana nan kuma Allah yace wala yuhituna bihi ilma a suratu taha ayata 110 ma'ana ba sa iya kewayin Allah da sani, ma'ana ba sa iya sanin komai game da Allah sai abin da ya sanar da su. Domin a hankalce, idan ka kasance ka jahilci abu baka san shi ba, ka jahilci abu baka san shi ba, to shin kana iya sifata shi? Ba za ka iya sifata shi ba. Abu ne da ka jahilce shi baka san shi ba, to sai a ce yanzu muna son ka sifata mana wannan abu. Misali a ce ka iya zane, kai ƙwararre ne wajen iya zane, in ka kalli mutum kana iya zane yanda yake, to muna ce sai mu ce to mun so muke ka zana mana kakanka na bakwai, hoton kakanka muke so ka zana mana na bakwai, bai taɓa ganin sa ba, bai san shi ba, zai iya zana shi? Ba zai iya zana shi ba. Muƙaddara ma muna da hoton, amma shi ba yi da shi, bai san shi ba, bai taɓa gani ba, sai mu ce zana mana hoton kakanka. Shi kuma bai san kakan ba, bai taɓa ganin sa ba, bai taɓa ganin hoton sa ba. Idan ya zana muka ɗauko hoton da yake hannunmu, za mu ga ba iri ɗaya ba ne. Mun fahimta? Saboda bai san shi ba. To duk abin da baka san shi ba, ba za ka iya sifata shi ba. Ba ma iya sifata abu bisa ga al'ada sai in mun san shi. To kai baka san zatin Allah ba, yaya yake? Baka san sunayen Allah ba, baka san sifofinsa ba. To ya za a yi ka iya sifata zatin Allah ka ce ga yanda yake? Ba za ka iya ba. Allah kadai zai iya sifata maka kansa da kansa, ko manzansa ya sifata maka shi ta hanyar abin da Allah ya sanar da shi na wahayi. Domin Allah ya fi kowa sanin kansa. Allah ya fi kowa sanin kansa. Ya san kansa, ya san waninsa, subhanahu wa ta'ala. To sai ya sanar da manzansa ga yanda sifofinsa yake, shi kuma sai ya gaya mana. Shi kansa manzan, in ba da Allah ya sanar da shi ba, ba zai sani ba. Ina fatan fahimta. Domin al'amari ne na gaibi. Shi yasa Ahmad bin Hanbal yace wala yablughuhu wasful wasfi, yace nu'minu bil qur'ani kullihi muhkamihi wa mutashabihihi, yace muna yin imani da alqur'ani gaba dayan sa, muhkam din sa da mutashabih din sa. Wannan shine hanyar ar-rasikhuna fil ilmi, shine tafarkin ar-rasikhuna fil ilmi, cewa suke yi nu'minu bil qur'ani kullihi muhkamihi wa mutashabihihi, kuma da qur'ani yace suna cewa amanna bihi kullun min inda rabbina. Wannan sifa ce ta ar-rasikhuna fil ilm, cewa suke mu muna yin imani da alqur'ani dukkanin sa, muhkam din sa da mutashabih din sa. Ayoyin da suka zo masu rikitarwa sai mu mayar da su zuwa ga muhkam, sai mu fassara su da muhkam na alqur'ani, sannan mu tabbatar da cewa dukkanin su daga wajen Allah suke, da muhkam din da mutashabih. Amma wanda ya dauki ayoyi wanda suke mutashabih kadai ya bar muhkam, to wannan yana yin imani ne da wani sashi na littafi, yana kafircewa wani sashi. Wannan kuma zai dauki farkon ayar laysa kamislihi shay'un a suratul shura aya ta 11, yace kaga wannan yana nuni zuwa ga korewa Allah sifofi, kamar yanda jahmiya suke yi da mu'tazila da sauransu. Sai su ce to kaga Allah yace baya yin kama da kowa. Idan muka yi yunkurin tabbatarwa Allah wata sifa, to mun tabbatar masa kamantacce ne ya da halitta. Da haka hanyar tsira a wajensu shine mu kore masa dukkan sifofin, mu ce kawai shi zatun ne, mujarradun an sifati. To duk wanda ya haka, yin hakan yana daga cikin karkacewar zuciya. Allah ya ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu, wannan zuciyansa ta riga ta karkace. Me yasa? Saboda bai dauki ayar gaba ɗaya ba, sai ya dauki wani bangare ya bar wani bangare, sai ya aiki da farkonta ya watsar da karshenta. Domin karshen ayar Allah cewa wa huwa as-sami'ul basir, kaga ya tabbatar wa kansa ne sunaye da sifofi. To yin hakan da Allah ya yi ya nuna cewa dan an tabbatar wa Allah sunaye da sifofi, wannan baya hukunta kamanta shi da halitta, domin shi ya tabbatar wa kansa, ya ce wa huwa as-sami'ul basir, kuma shi mai ji ne, shi ne mai ji mai gani. Kai ma kuma za a ce kana ji kana gani, kai ma sai a ce wani yana ji yana gani. To wannan me yake nunawa? Dan an tabbatar wa Allah wata sifa da ta yi kamantacce ne da sifar halitta a wajen suna, wannan baya nuna an kamanta shi da halittar. Me yasa? Saboda laysa kamislihi shay'un, ba abin da yake yin kama da shi. Kenan sam'uhu din nan da yace wa huwa as-sami'ul basir, wannan ji da gani nashi daban ne ba irin na halitta ba yaya yake ba mu san shi ba ba mu san yanda yake ba domin kaifiyar ba wanda ya sani sai dai mu tabbatar masa abin da ya tabbatar wa kansa to haka wanda zai dauki karshen ayar ya ce wa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani sai ce to kaga wannan ma'anarsa Allah yana yin kama da halittarsa ba bambanci tsakanin ji da ganin halitta da ji da ganin mahalicci to duk wanda ya faɗa ka kai mu ce wannan mushabbihun ne mushabbih ne yana daga cikin al-mushabbihun yana daga cikin masu kamanta Allah da halitta wanda kuma gurbatacciyar aqida ce me yasa yayi haka saboda ya bar farkon ayar ya dauki karshen ta ya bar farko ya dauki karshe laysa kamislihi shay'un ya bar shi ya dauki karshen ta wa huwa sami'ul basir wanda ya dauki farkon ta ya bar karshen ta shi zai yi ta'tili ne zai kore wa Allah sifofin gaba daya wanda kuma ya dauki karshen ya bar farkon shi kuma zai tashbihi ne zai kamanta Allah amma masu imani masu tauhidi su da wanda suke daukan ayar gaba daya farkon ta da karshen ta farkon shi yake fassara karshen karshen shi yake fassara farkon cewa laysa kamislihi shay'un wannan baya hana tabbatar masa sifofin da ya tabbatar wa kansa cewa shi sami'ul wa huwa sami'ul basir ne wannan baya nuna sam'uhu wa basaruhu irin na halitta ne saboda laysa kamislihi shay'un ta kore wannan sannan kuma cewa laysa kamislihi shay'un ba wani abin da yake yin kama da shi wannan baya nuna a kore masa duka sifofi duka me yasa saboda a can karshen ayar ya ce wa huwa sami'ul basir mafita shine ka hada bangarorin duka biyu ila wata an fahimta to shine Ahmad ibn Hanbal abin nan rahimahullahu ta'ala ya ce nu'minu bil qur'ani kullihi muhkamihi wa mutashabihi wa la nazilu anhu sifatan min sifatihi li shana'atin shunni'at yace ba ma kawar masa da wata sifa daga cikin sifofinsa to saboda wata munanawa da aka munana a gare mu mu muna tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa kansa na sifofi koda ko dan bid'a na mu'attila ko mushabbiha ko ma wane ne sun soke mu da wannan koda sun soke mu da wannan li shana'atin shana'atin shunni'at shine suka ta yan bid'a wata munanawa da wasu yan bid'a za su yi maka to wannan kada ya sa ka ki sifata Allah da abin da ya sifata kansa wai dan kar wani dan bid'a ya munana maka ko ya zarge ka ba a yin wannan mun fahimta su yan bid'a musamman ahlut ta'til wat ta'wil idan ka sifata Allah da abin da ya sifata kansa da shi sai ya ce maka kai kana daga cikin al-mushabbiha su wani ne al-mushabbiha masu cewa Allah sifofinsa irin namu ne ba bambanci wannan mushabbiha ne su kuma wa'annan cewa suka yi Allah yana da sifar da ya tabbatar wa kansa amma kaifiyar sifarsa daban yake da na halittarsa wajen suna ne kawai suka yi tarayya na sha ba da misali cewa hatta cikin halittar ma zaka ga suna yin tarayya wajen suna a sifa amma kuma sifar kowa daban take satin da ya wuce nake cewa da hannunka da hannun moda ba iri ɗaya ba da hannunka da hannun kofa ce wannan hannun kofa ne kafarka da kafar mota ce wannan ko a ce kafar akuya ce kaga duk sun yi tarayya wajen suna amma in an zo an kalli kafarka aka kalli ta akuya sai a gaba ɗaya bane ashe tarayya wajen suna baya lazumta tarayya wajen ne wajen kamantacce ne a cikin sifar to dan mun yi tarayya da Allah a cikin wata sunan wata sifa da ya bawa kansa alhali mu ma muna da irin wannan sifar wannan baya nuna tashi irin tamu ce wannan tunanin shine kafa zuwa kan yan bid'a na farkon su kuma na mabiyan tunanin yana zuwa musu amma ta'assubanci shi yake hana su su karbi gaskiya to da zaran ka zo ka ce hannun Allah ka fassara shi da hannu kamar yadda Allah ya faɗa ko ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi ko ka ce Allah yana sama to sai su ce maka ka kamanta Allah da halitta ka shiga daga cikin al-mushabbiha ko kice ka shiga daga cikin al-mujassima masu mayar da Allah jiki al-hashawiyya ci ka shiga daga cikin al-hashawiyya da sauran da banganu da suke ta fada akan wannan to ahlud dalal batattun mutane su ne wanda suke sifata ahlut tauhid wannan ahlut tauhid wal isbat mutane masu tauhidi wanda suke tabbatarwa Allah abinda ya tabbatarwa kansa manzon sa ya tabbatar masa sai su rika sifata su da al mujassima ko su rika sifata su da al mushabbiha da sauran abinda ya kama da haka to a matsayin ka na ahlus sunna wanda kake tare da aqidar magabata kada ka damu da wannan shana'a din shine na yake cewa wala nazilu anhu sifatan min sifatihi li shana'atin shunniat saboda wata suka ko wata munanawa da wani yayi maka wannan kada ya sa ka kawar da wata sifa ka kawarwa Allah wata sifa daga cikin sifofinsa da ya tabbatar wa kansa ko manzon sa ya tabbatar masa kar ka damu da wannan maganganu nasu matukar muna rike da alqur'ani da sunna muna rike da littafin Allah muna rike da sunnar manzon Allah to wannan soke soke nasu da soke burutsu da munanawa nasu ba zai cutar da ku da komai ba wa'innan alqab din da za su rika jefa mana mujassima masu mayar da Allah jiki masu yi wa Allah makani masu kaza duk wannan ba zai cutar da mu ba domin ba nufin mu gamsar da su ba mu faɗi abin da suke so nufin mu gamsar da mahaliccin mu mu faɗi abin da yake so daga sukar mai suka ko munanawar mai munanawa baya sa mu kawarwa Allah wata sifa da ya tabbatar wa kansa mu shiga mu yi tawili ko mu yi ta'tili ko abin da ya kama da haka ba ma yin wannan duk abin da Allah ya faɗa wa kansa sai mun faɗa masa shi an gane wannan duk sifar da ya ba wa kansa za mu ba shi ma'anar wannan sifar in ka zo ka tambaye mu kaifiya mu ce ba mu san kaifiyar ba wannan shine faruhin aqida duk wanda bai kuskure anan to zai samu matsala wannan shine lubbin aqida domin anan ne duk wanda ya fandare ko duk wanda ya bata ya bata a daidai wannan gabarga yace wala nazilu anhu sifatan min sifatihi li shana'atin shunniat wala nata'adda alqur'ana wal hadis kuma ba ma tsallake alqur'ani da hadisi wannan yana tabbatar da abin da ya gabata ne bangaren abin da ya shafi sifata ahlus sunna da mujassima hannan Najeriya dan bid'an nan da suka taso din nan wanda aka dan aka ga da aka ga suna da rashin kunya da baki da iya shege aka tura su suka suka yi wurin dan karatun su na Larabci suka karanta littafin Ibn Taymiyyah da sauransu suka dawo suna kokari wai da wannan za su yi ma ahlus sunna raddi da wannan za su rika yi ma ahlus sunna raddi suna dauko mun ganin Ibn Taymiyyah suna bayyana gashi yayi wa ya mai da Allah jiki yana cewa Allah jiki ne yana cewa Allah kaza ne abinda Ibn Taymiyyah yake cewa ba a tabba'a bato cewa Allah jiki ne ko ba jiki bane wannan kansa bid'a ne gane ka ce Allah jiki ne ko ba jiki bane duk bid'a ne ba ruwanka an fahimta in ka ce jiki ne kai bid'a in ka ce ba jiki bane kai bid'a a ina yace shi ba jiki bane kai bid'a sannan kuma in ka ce shi jiki ne kuma shi ma kai bid'a to amma sai su ce kaga ya ce Allah jiki ne yana zama akan al'arshi har yana kara kamar kaza 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 kuma duka hadisai ne yake gudanar da su yanda suka zo ba tare da an yi tawilin su ba aje da ku da kuke mai da Allah jiki ku da kuke mai da Allah jiki ku da kuke cewa kaza kaza to kaga wannan sukar abane sananne daga wajen su to da yawa daga cikin ahlus sunna wannan sukar tana sa sai su kauce a babin sifat wani ma baya so ya fada wallahi cikin ahlus sunna akwai mai jin nauyin yace fuskar Allah akwai mai jin nauyin yace hannun Allah akwai mai jin nauyin yace kafafuwan Allah akwai mai jin nauyin haka a ransa yaji nauyin fada me yasa saboda yan bid'a suna muna na masu fadar haka saboda su ahlut ta'wil ne wasu su kuma ahlut ta'til ne wasu ma tafsiri suke wa irin wa'annan ayoyin irin tafsirin dan bid'a sai ka ji mutum ya zo ya ce an ce abin nan kullu nafsin halikun illa wajhahu ko kuma yabtaguna yuriduna wajha Allah sai ce suna neman yardan Allah yuriduna wajha Allah suna neman yardan Allah yanzu fuska ita ce yarda a me ma'anan fuska fuska al-wajhu da larabci shine fuska da kuma suranta ar-rida Allah bai ce yuriduna ridha Allah ba sai ce yuriduna wajha Allah in ka zo saka ce suna neman fuskar Allah duk da kana yin sharhi ce to me ake nufi da fuskar Allah abinda ake nufi da wannan shine idan mutum ya fuskance ka da fuskarsa ya nuna cewa ya yarda da kai haka ne idan ka zo kana wa mutum magana sai ya haka ya kautar da kansa gefe me yake nufi bai yarda ba bai yarda da kai ba amma in kana wa mutum magana kaga ya fuskance ka me yake nufi ya yarda ka samu fuskar sa kenan to ka fassara da fuska dan me zaka canza in ya zo hannun Allah sai ya ce karfin Allah yadullahi fawqa aydihim sai ya ce karfin Allah wallazi nafsi biyadihi ce na rantse da wanda raina ke ga ikon sa to daya daga cikin yan bid'a abin ahlus sunna sakamakon karanta littafin yan bid'a da suke yi da tafsirin yan bid'a da suke yi in sun zo irin wannan ayatu sifat haka suke fassara su kuma sai ka ji ana samun irin wannan abakunan su dan me zaka ji nauyin fadawa Allah abinda shi ya fadawa kansa dan me zaka ji nauyin fadawa Allah abinda manzon Allah ya gaya masa in mutum ya zarge ka akan wannan wa yake zargi Allah shi da ya tabbatar wa kansa manzon Allah da ya tabbatar wa manzon ya tabbatar wa Allah wannan sifar to shine ce wala nata'adda alquran wal hadith ba ma tsallake qur'ani da hadisi wannan kage yana karfafa abinda ya gabata ne cewa sunayen Allah da sifofinsa tauqifiyya ne ba ka fada sai abinda qur'ani ya fada sai abinda hadisi ingantacce ya fada to haka dukkanin al'amura na gaibi duk wani al'amari na gaibi da wani al'amari da ya shafi lahira da wani al'amari da ya shafi kabari dukkanin su abubuwa ne na ilimin gaibi ba a shiga cikin su sai da dalili sai abinda dalili ya tabbatar shi ake tabbatarwa ba a tsallake abinda dalili ya zo da shi kafin kai magana akan abin da zai faru a cikin kabari da abin da zai faru na gaibi da abin da zai faru a ranar alkiyama da sauransu sai ya tabbatar cewa kana da dalili akan wannan to haka bangaren tabbatarwa Allah sunaye da sifofi kafin ka tabbatarwa Allah wata sifa ko wani suna sai ka tabbatar da cewa Allah ya tabbatarwa kansa shi a Qur'ani ko manzansa ya tabbatar masa shi a sunna ingantacciya shi da nake cewa la nata'adda alqur'ana wal hadith ba ma tsallake alqur'ani da hadisi wala na'lamu kayfa kunhu dhalik sannan kuma ba ma sanin yaya kasancewar hakan yake sunayen Allah da sifofinsa yaya suke yaya kasancewar haka yake ba ma iya sanin wannan illa bi tasdiqir rasuli sallallahu alaihi wasallam sai ta hanyar gaskata manzon Allah ko kuma gaskatawar manzon Allah wa tasbitil qur'an da kuma tabbatarwa alqur'ani kafin mu ce Allah haka yake ga yanda Allah yake ga yadda siffar sa kaza take ga yadda sunan sa kaza yake ba ma sanin wannan illa bi tasdiqir rasul sai ta hanyar gaskatawar manzon Allah wa tasbitul qur'ani da kuma tabbatarwan alqur'ani amma kaifiya ba ma sanin yaya abin yake muna sanin ma'anar muna tabbatar da ma'anar amma yaya kaifiyar sunayen Allah da sifofinsa suke ba mu san wannan ba shi yasa shugabanmu a wannan aqida wanda shine Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala da ya karanta ayar ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa wani dan bid'a ya tambaye shi yace kaifa istawa ya yayi daidaita shi yana tambayar Imam Malik kaifiyar daidaiton Ubangiji Imam Malik da yaji maganar ta yi masa nauyi sai sun koyar da kansa sai can sannan ya dago kansa alhali zufa gaba ɗaya ya kariyo masa saboda jin kunyar Allah sai ya ce masa al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa rajulun su yace summa amara bihi fa ukhraja min al-majlis ya dago kansa ya ce masa daidaito abane sananne kaifiyar yaya daidaito yake kuma wannan abu ne jahiltacce wal imanu bihi wajibun kuma kai imani cewa Allah ya daidaita akan al-arshi wajibi ne dan shi ya fada manzansa ya tabbatar manzansa kuma ya tabbatar shi ya fada manzansa ya gaskata ya bayyana wannan a hadisan sa duk cike suke da wannan yace wasu'alu anhu bid'a kuma tambaya game da yaya Allah ya daidaita yaya hannun Allah yake yaya fuskar Allah take yaya kazan Allah yake wannan bid'a ne menene bid'a ne yace kuma ni bana ganin ka face kai mummunan mutum ne dan bid'a sai ya umarni da shi ya ce ai waje da shi aka tasa kiyar sa aka yi waje da shi wannan asal din mun sa karanta shi to mu muna gaskata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk da bamu san yaya kaifiyar abin yake ba to amma muna gaskata manzon Allah muna gaskata abin da manzon Allah ya faɗa domin manzon Allah mai isar da sakon Allah ne shi kuma Allah yake wannan ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wama nahakum an tunfatu abinda manzo ya zama ku da shi ku rike shi abinda ya hane ku game da shi ku hanu suratul hashr aya 7 kuma yace wama arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah kuma taba ai ko wani manzo ba face dan ai masa da'a da izinin Allah an-nisa aya 64 to duk wanda baya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amurra duk wanda baya gaskata manzon Allah a cikin wa'annan al'amurra na al-asma wa sifat yadda mu baya gaskata manzon Allah ana alhali kuma babu na al-asma wa al-asma wa sifat yana daga cikin mafi girman al'amurra wanda mutane da yawa suka samu karkata a nan bangaren wanda ya kamata ahlus sunna duka ya zama ya samu fahimta mai kyau a daidai gurin abinda ya shafi al-asma wa sifat domin abu ne da ya shafi aqida aqida kuma shine mafi muhimmancin abu a cikin addini bal babu na al-asma wa sifat shine sulbul aqida shine ma tsatson aqidar gaba ɗayan ta to duk wanda bai gaskata manzon Allah ba anan to zai kasance wanda bai yi wa manzon Allah da'a ba wanda Allah ta'ala yake wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah sai zama bai yi wa manzon Allah da'a ba wanda kuma bai yi wa manzon Allah da'a ba zai kasance cikin wanda suka yi imani da manzon Allah ko ya kira kansa yayi imani da manzon Allah shi masoyin manzon Allah ne shi ba Muhammadu ne ba za mu yadda da wannan da'awa ta shi ta baki ba domin aikin sa ya ƙaryata abin da yake faɗa da bakin sa da haka mu muna bin manzon Allah ne muna bin alqur'ani ne abinda alqur'ani ya tabbatar zamu tabbatar da shi abinda manzon Allah ya tabbatar zamu tabbatar da shi abinda alqur'ani ya kore zamu kore shi abinda manzon Allah ya kore zamu kore shi ba ma tsallake alqur'ani da sunna a wajen kore abinda Allah ya tabbatar ko kuma tabbatar da abinda Allah ya kore to wannan ita ce aqida ta magabata as-salafus salih ita ce me ita ce aqidar magabata mu koma muga yanda Usaymin ya faɗi abinda Usaymin ya faɗa game da wannan magana ta Ahmad bin Hanbal Sheikh Usaymin yake cewa ma wato ma tadammanahu kalamul imam Ahmad fi ahadisin nuzul wa shubhiha yace abinda maganar imam Ahmad bin Hanbal ta kunsa game da hadisan saukowar ubangiji da ire-iren su yace tadammana kalamul imam Ahmad رحمه الله تعالى الذي نقله عنه المؤلف وانا مؤلف اللتاف ينقلت شنو ما ياتي غبا تفرقو زامو فانت ا cikin maganganun da Imam Ahmad ibn Hanbal yayi wujubul imani wat tasdiq muna fa'intar wajibcin imani da kuma gaskatawa bima jaa ar rasulillah game da abin da yazo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ahadis sifat na hadisan sifofi min ghairi ziyadatin wala naqs ba tare da ƙari ba ba tare da ragi ba wala haddin wala gaya ba tare da iyakanci ko kai su wata makura ba na biyu annahu la kaifa wala ma'ana sifofin Allah sunayensa da sifofinsa ba ma fadar kaifiya ko wata ma'ana ai ma'ana ai la nukallifu hazihi ko la nukayyifu hazihi sifat ba ma kwatanta wa'innan sifofin mu ce ga yanda suke لان تكييف لان تكييفها ممتلئ لما سبق دومن كيف صفوفن ابله ده شرعته يعني سبب الايهين ده suka gabata ko dalilai suka gabata وليس مراده yace ba nufin Ahmad bin Hanbal bane yace annahu la kayfiyata li sifatihi yace sifofin sa ba su da kayfiya ko وليس مراده انه لا كيفيه لصفاته shi wanda la kayfa wala ma'ana baya nufin cewa wato laysa muraduhu annahu la kayfiyata li sifatihi ba yana nufin sifofin Allah ba su da wata kayfiya bane li anna sifatihi sabitatun haqqan saboda wato sifofin Allah tabbatattu ne bisa ga hakika wa kullu shay'in sabitun duk abin da yake tabbatacce fa labudda lahu min kayfiyya, to dole wannan abin yana da kayfiyya. Lakin sai dai al kayfiyatu sifati, lakin kayfiyatu sifati Allah ghairu ma'luma lana, sai dai yaya sifofin Allah suke wannan ba abu bane sananne a wajenmu, Allah bai sanar da mu kayfiyya ba. Amma fadin sa da yake wala ma'ana, wala ma'ana ay la nusabbitu laha ma'ana yukhalifu zahiraha, ba ma tabbatarwa wa'innan sifofin sunayen da sifofin wata ma'anar da ya saba wa zahirin su, irin yanda yan bid'a suke su yi tawili, kama yake kama fa'ala ahli tawili, kama da mutanen tawili masu tawili suke. Walaysa muraduhu nafi ma'ana as-sahih, ba wai yana nufin kore ma'ana wadda take ingantacciya ba, al-muwafiqi li zahiriha, wadda take dacewa da zahirin sunayen da sifofin, ba haka yake nufi ba. Ba wai ana nufin a kore ma'ana wadda take sahihiya wadda ta dace da zahirin nasoshin ba, allazi fassaraha bihi salaf, wanda magabata suka fassara su da su, ba ana nufin da yace la ma'ana ba wai yana kore wannan bane. Fa inna hadha thabitun, wannan abin wanda yake tabbatacce, wa yadullu ala hadha, abinda kuma yake nuni zuwa ga cewa ga abinda Ahmad ibn Hanbal yake nufi dan kar wani ya karyata, da yace wala ma'ana ba wai yana nufin ba a tabbatar da ma'anar ba, tafwidi ake yi karon da su suke wanda zai iya fadar haka, to abinda yake nuna ba hakan Ahmad yake nufi ba, qauluhu fadar shi Ahmad din da yace wala naruddu shay'an minha, ba ma mayar da wani abu na daga sifofin, wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu, ka gani, kuma muna sifata shi da abinda ya sifata kansa da shi, yace la nazilu anhu sifatan min sifatihi, ba ma kawar masa wata sifa daga cikin sifofinsa, li shana'atin shunniat, saboda muna naro wani, wala na'lamu kayfa kunhu dhalik, sai dai ba ma sanin yaya kasancewar abu ya kayfiyar yake, yace to fa inna nafiyahu li raddi shay'in minha, kore wanda yace ba za mu mayar da komai daga sifofin ba, wa nafiyahu li ilmi kayfiyataha, li ilmi kayfiyataha, da kuma abin da yake na kore kayfiyar sifofin dalilun ala isbat al ma'ana al murad biha, wannan dalili ne da yake nuna a tabbatar da ma'anar da ake nufi da su. Sannan gaba ta uku ta karshe, wujudul imani bil qur'ani kullihi, samuwar imani da alqur'ani gaba daya, mun samu wannan a cikin maganar Ahmad ibn Hanbal, dole ne a yi imani da qur'ani dukkanin sa, muhkamihi, muhkam din sa, wa huwa mattadaha ma'anahu, shine abinda ma'anar sa ta fito fili, wa mutashabihihi, da mutashabih din sa, wa huwa ma ashkala ma'anahu, shine wanda ma'anar sa take rikitarwa, fa naruddu almutashabiha ila almuhkam, to sai mu dauko ayoyi mutashabihai mu mayar da su zuwa ga muhkam, li yattadiha ma'anahu, domin ma'anar sa ta bayyana. Yace fa in lam yattadih, to idan ma'anar ba ta bayyana ba, wajibal imanu bihi lafzan, ya zama wajibi mu yi imani da wannan ma'anan a lafazi, wa tafwidu ma'anahu ila Allah ta'ala, da kuma fawwala ma'anan zuwa ga Allah ta'ala, da mun yi raddi akan wannan magana a darasin da ya gabata, mun yi raddi akan wannan maganar cewa fadar haka za a iya fahimtar wato akwai aqidan tafwidi a cikin wannan magana, duk da in ka tsaya ka daddaka tunani a cikin bayanin zaka ga kamar babu tafwidi, dan yana magana zuwa ga wanda ya kasa gano ma'anan shi ake magana, wanda ma'anar ma ya kasa gano ma'anar, ko kuma kalmar tana da ma'anoni da yawa, shi a ilimin sa ya kasa gano to wace ma'ana ce daidai, kuma bai da wata magana, bai da wata fahimta daga magabata, bai samu maganganun magabata da suka fassara ma'anar da ake nufi ba, kaga shi zai samu kansa cikin rudu a iya shi kansa shi, to nan dole ya tawakkufi ma'anar sai ya fawwala ta ga Allah, ya jira sai lokacin da ya samu wasu daga cikin malamai suka fassara masa ma'ananta ta hakika, amma shi kare ya kirkiro wata ma'ana ko ya zaba, ya zabi wata ma'ana daga cikin ma'anonin da ransa yake so ya ba wannan sifar, to kaga da wannan ma'anar babu tafwidi a ciki, ana magana ne akan wanda ya kasa gano ma'anar shi bin nisbati ilayhi, sai tawakkufi ya jira sai lokacin da ma'anan ta bayyana, ko kuma ya samu magana daga cikin maganganun malamai da suka bayyana masa ga abin da ake nufi, ina fatan fahimta. To bayan mun ji maganan Sheikh Usaimin, sai mu tafi zuwa ga maganar Ibn Qudama da ya kawo wato game da abinda Imam Shafi'i ya faɗa. Imam Shafi'i, mun ji bayanin Ahmad bin Hanbal, kaga Ahmad bin Hanbal yana tare da aqida ta magabata na ƙware game da sunayen Allah da sifofinsa, to bari mu ji shi kuma imamu shafi mun ji maganar imamu malik can shi ma al istiwa'u ma'lun wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib kaga shi ma wannan yana tare da su kenan imamu malik shi ma aqidan sa kenan ba a tawili sai dai kayfiyar ana fawwala kayfiyar amma ana tabbatar da ma'anar al istiwa'u ma'lum istiwa'i sanannan abu ne kawai kace istiwa'i bisa ga ma'anar nan da aka sani tashi ita zaka tabbatar amma kayfiyar jahiltaccen abu ne kuma imani da hakan wajibi ne kaga nan baka bukatar sai an kawo maka magana imamu malik shi ya riga ya gama magana a gane wannan shine ma wanda ya riga su bayyana wannan aqida shi bin bayan sa ma suka yi akan ta to ga maganar imamu shafi yace qala al imamu abu abdullah muhammad bin idris ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhu yace al imam abu abdullah muhammad bin idris ash-shafi'i ce radiyallahu anhu na sha muku bayani akan radiyallahu anhu ana iya fada ma wani ba laifi ko da ba sahabi bane an gane ba laifi bane dan an fada wa bisa istilahi na malamai shi da duk wanda ba sahabi ba a ce masa rahimahullah in ya riga ya mutu mai rai kuma a ce hafizahullah mun fahimta to wannan babban malamin mai suna muhammad ibn idris الشافعي ما لن يبيو بايم مغنر امام احمد بن حنبل ده مغنر بايا كمل بياني اكن مغنر احمد بن حنبل سي شرات زوا مغنر محمد بن ادريس الشافعي مالبي سكتي ان كراشي ده سودا الشافعي نسبه زوا غا كاكانسا نسبه زوا غا كاكانسا كبر ده احمد بن حنبل an kira shi Ahmad bin Hanbal duk da sunan babansa Muhammad to amma tun yana yaro tun yana karimi baban shi ya rasu sai zama kakan nashi Hanbal shi ya rene shi shi ya rike shi to sai ake danganta shi zuwa ga kakan maimakon a ce Ahmad bin Muhammad bin Hanbal sai a ce Ahmad bin Hanbal Hanbal din kakansa ne shi ya rike shi kun fahimta to shi ma Muhammad bin Idris ash-Shafi'i Shafi'i din nisba ne zuwa ga kakansa mai suna Shafi sunan kakan nasa Shafi da Hausa yana sa Shafi'i to sunan kakansa ne to shi Imam Shafi'i yana daga cikin Banu Muttalib Banu Abdul Manaf Banu Abdul Manaf yana daga cikin Banu Muttalib ba Quraishi ne da haka shi Muttalibiyyun ne yana cikin Banu Muttalib yana daga cikin ahlul baitin manzon Allah ahlul baiti ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suke masa laƙabi da alimu Quraish malamin Quraishawa to shi ma hamshaƙin malami ne wanda yana da mauƙifi matsayi mai girma wajen bawa sunnar manzon Allah kariya da kuma raddi ga ƴan bid'a ahlul zayl wal dalal yana da maganganu da yayi akan su to dangance da abin da ya shafi wannan gaba da muke magana akan tatal asma wa sifat ga maganar sa ash-shafi'i yake cewa amantu billahi wa bima jaa'a anillahi ala muradillah ace nayi imani da Allah da kuma abin da yazo daga Allah akan muradin Allah dan da yace amantu billahi wa bima jaa'a anillah nayi imani da Allah da kuma abin da yazo daga Allah nayi imani da Allah da kuma abin da yazo daga Allah domin duk wanda bai imani da abin da yazo daga Allah ba to bai imani da Allah ko ka ce kai imani da Allah amma bakai imani da abin da yazo daga wajen Allah ba to har yanzu dai bakai imani da Allah ba shi yasa ce nayi imani da Allah da kuma abin da yazo daga Allah dan shi yake nuna cikar imani da Allah yace kuma ala muradillah akan muradin ubangiji ma'ana alama aradahullah shi da ala muradillah ma'anan sa alama aradahullah akan abinda Allah ya nufata mai Allah yake nufi to nayi imani da abinda Allah yake nufi nayi da abinda Allah yake nufi da abinda yazo daga wajen sa ma'anar sa ba za mu shigar da wani abu daga wajen mu ba ba za mu fassara abin da yazo daga wajen Allah da wani tafsiri daga wajen mu ba za mu yi tawaqqufi akan abinda Allah ya zo da shi abin akan abinda ya zo daga wajen Allah akan muradin Allah mai Allah yake nufi akan wannan zamu yi imani zaka sai mu ce Allah subhanahu wataala ya suna wa kansa waɗansu sunaye waɗansu ya bayyana mana su waɗansu ma ya bar su a ilimin sa na gaibi ba mu san su ba sannan kuma ya sifata kansa da wasu sifofi to mu muna yin imani da waɗannan sifofin akan abinda Allah yake nufi da waɗannan sifofin da sunaye ba za mu yi tawilin su ba ba za mu karkatar da ma'anan su ba daga yadda suka zo a zahirin ma'anan su haka za mu tabbatar wa Allah ji mu tabbatar masa da gani mu tabbatar masa da rayuwa mu tabbatar masa da kudura mu tabbatar masa da magana mu tabbatar masa da irada da sauran sifofi domin shi Allah shine ya sifata kansa ya kira kansa da waɗannan sunayen ya sifata kansa da waɗannan sifofin shi da ma'ana amantu billahi wa bima jaa'a anillahi ala muradillah nayi imani da Allah da kuma abinda yazo daga wajen Allah akan muradin Allah ma'ana akan abinda Allah yake nufi da su sai yace wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa'a ar rasulillahi ala muradi rasulillahi nayi imani da manzon Allah da kuma abinda manzon Allah yazo da shi akan muradin manzon Allah akan abinda shi manzon Allah yake nufi da shi domin bayan mutum yayi imani da Allah ya kuma yi imani da abinda yazo daga wajen Allah akan muradin Allah to abu na biyu shine me yayi imani da manzon Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi imani da abinda manzon Allah yazo da shi abinda manzon Allah yazo da shi na hadisai ingantattu to dole zai yi imani da su in ba haka ba bai yi imani da manzon Allah ba daka dan kala kato katan banza ne bai yi imani da manzon Allah ba ƙarya yake ƙarya yake domin in kai imani da manzon Allah to dole kai imani da abin da yazo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daka hadisai ingantattu daga wajen manzon Allah suka zo bayani ne da sharhi na manzon Allah tafsiri ne na manzon Allah yake wa alqur'ani kamar yadda kai ma dan kala kato katan banza kake zama kace zaka yi wa almajiranka tafsiri in ka kawo aya sai ka ce ma'ana kaza 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 sai kai tafsiri wannan tafsirin daga ina ka samu shi kai ba ka yarda da tafsirin manzon Allah ba amma kai ka yarda da tafsirin ka ko tafsirin malamin ka wannan wani irin bacewar basira ne duk hadisin manzon Allah tafsiri ne na manzon Allah ga ayoyin Qur'ani duk wani hadisi hadisin manzon Allah zaka ga fassara ayoyin Al-Qur'ani suke Allah ya ce mun saukar maka da Al-Qur'ani dan ka bayyana wa mutane li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim domin ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu to wannan hadisan bayani manzo Allah yake yayi a magance yayi a aikace ya ga wani yana yi ya dace ya tabbatar masa shine aka nakalto sahabbai suka nakalto na kasa da su na kasa da su har abin ya kawo lokacin da aka rubuta su a cikin littafai muke karantawa yanzu muna aiki da da abin da yazo daga manzon Allah kai sai ka zo ka ce a kai sai dai karanta Qur'ani zalla shi kadai din sa alhali wasu abubuwa na tafasil ba su zo a Qur'anin ba wasu abubuwa sun zo a dunkulan mazala ne bayanin kaifiyar da sauran yadda za a yi shi yasa kake ganin su kansa kowa nashi daban sallar kowa daban ibadar kowa ta bambanta da ta wani su tsakanin su ma domin kowa yana yi ne yadda ransa yake so to duk wanda bai imani da abin da yazo daga manzon Allah ba na hadisai ingantattu to bai imani da manzon Allah ba idan kana son ka zama wanda ya imani da manzon Allah to dole sai ka yi imani bima jaa anir rasuli da abin da yazo daga manzon Allah min al ahadisi sahiha na hadisai ingantattu ala muradi rasulillah akan muradin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka fassara magana manzon Allah da wani abu ba da ya saba wa muradin manzon Allah ka zo kai tawilin maganar sa ko kai taharifi taharifi wanda yake batil zaka tabbatar da maganar manzon Allah ne akan abinda manzon Allah yake nufi da ita wanda wannan shine ma'anar shahadatu Allah an anna Muhammadur Rasulullah shine ma'anar shahadatu anna wannan shahadatu anna Muhammadur Rasulullah shaida cewa lalle annai Muhammadu manzon Allah ne ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbar واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد الله الا بما شرع يوما ذا الله داء اتكن امرنن ده يباير da kuma gaskata shi a cikin labarin da ya bayar da kuma nisantar abin da ya hana yayi hani game da shi ya tsawatar a nisanci abu sannan kar abauta wa Allah sai da abin da manzo Allah ya shar'anta shine ma'anar wannan magana ta Idris al-Shafi'i wa amantu bi rasulillah wa bima jaa ar-rasulillah ala muradi rasulillah wanda zai zo yayi da'awar cewa shi ya shaida cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne amma baya gaskata shi a cikin labarin da ya bayar to ƙarya yake yi a cikin wannan shahadar ta shi bal ma tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ida tuhumar manzon Allah ne cewa manzon Allah ya zo da abin da ba haka yake ba shi yasa bai yadda da abin da manzon Allah ya zo da shi ba kaga yana tuhumar manzon Allah ko yana ƙaryata shi to cikin manya-manyan abubuwan da manzan Allah ya zo da su wanda suke mafi girma manzan Allah ya zo da abubuwa da yawa amma mafi girma daga cikin abin da manzan Allah ya zo da shi shi ne mai tauhidi aqida a babin aqida kuma bangaren da ya fi kowanne girma da muhimmanci babin al-asma wa sifat to al-asma wa sifat manzan Allah ya zo da su manzan Allah ya ambaci Allah da wasu sunaye manzan Allah ya sifata Allah da wasu sifofi to mu muna yin imani da wa'innan sunayen da wa'innan sifofin muna gaskata manzan Allah a cikin su ba ma yau manzan Allah raddi yace istawa mu ce istaula yace jaa yanzilu rabbuka mu ce yanzilu amru rabbika yanzilu amru rabbika wa jaa rabbuka mu ce jaa amru rabbika ba ma yau manzon Allah raddi ko mai tahrifin maganarsa ko mu canza ba ma yau wannan ta hanyar tawili ko wani abu ko kuma mai shakka mu ce anya wannan maganar manzon Allah muna shakka akan ta in mun tabbatar da abin da manzon Allah nan ya faɗa fa to mun yi wa Allah kaza mun mai da Allah jiki mun yi kaza mun yi kaza ma'ana dai shi yafi abin yafi manzon Allah sanin abin da ya dace a sifata Allah da shi sai canza maganar manzon Allah ya ƙara yi tawili ko wani abu irin wannan wanda da yawa daga cikin mutane sun bace ta wannan dalilin to maganar Ahmad bin Hanbal da maganan wato Imam Shafi'i Allah ya ji gansu da rahama wannan shine manhajin da al'ummar manzon Allah suke tafiya a kansa shine kuma manhaji wanda yake madaidaici mu koma mu kalli maganan Ibn Usaymin da yayi akan maganar Imam Shafi'i yace tadammana kalamun Imam Shafi'i ma yati maganar Imam Shafi'i ta kunshi abin da zai zo gashi na farko al-imanu bima jaa anillahi ta'ala fi kitabihi al-mubin imani da abin da yazo daga Allah a cikin littafinsa bayyananne alama aradahu Allah akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuface shi min ghairi ziyaratin wala naqsin wala tahrif za mu imani da shi ba tare da kari ko rage ko kuma karkatarwa ba nabi al-iman bima jaa bihi ar-rasulullah mai imani da abinda abinna al-iman bima jaa bihi ar-rasulullah mai imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam fi sunnati rasulillah a cikin sunnar manzon Allah hadisai kenan alama aradahu rasulullah akan abinda manzon Allah ya nufata da shi min ghairi ziyadatin wala naqsin wala tahrif ba tare da kari ko rage ko tahrifi ba yace fi hada wa fi hada al-kalam radd ala ahli at-tawil to a cikin wannan magana ta Imam Shafi'i akwai raddi ga yan tawili wa ahli al-tamsili akwai kuma raddi ga masu misalta Allah da halittarsa yace li anna kullu wahidin minhum dubin kowanne ɗaya daga cikin su lam yu'min bima jaa anillahi wa rasulihi kowanne ɗaya daga cikin su bai yi imani ba da abin da yazo daga Allah da manzonsa ba ala muradillahi wa rasulihi akan muradin Allah da manzonsa yace fa anna ahli at-ta'wil naqasu su ahli at-ta'wil sun tawi wa ahli at-tamthil zadu su kuma ahli at-tamthil sun kara to kaga wannan su kuma sun bacewa hanya ta su Imam Ash-Shafi'i wanda shine tafarki madaidaici mu ci gaba da maganar Ibn Qudama yace wa ala haza darajar salaf to akan wannan abin da wa'annan malaman suka fada guda biyu akan wannan salaf suka shude akan wannan salaf suka shude suka gudanar da rayuwar su har suka bar duniya ana akan wannan maganar wace magana shine imani da abin da yazo daga wajen Allah akan muradin Allah da kuma ibadi da abin da yazo daga wajen manzon Allah akan muradin manzon Allah akan wannan salaf suka shude salaf kuma su ne sadaru hazihir umma su ne dan aka ce salaf su ne jagororin wannan al'umma na farko su sahabban manzon Allah da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da kuma al-qurun al-mufaddala ba wani ɗaya daga cikin su da ya tawaffi game da wannan ko ya dardar game da wannan maganan Allah ne maganan manzon Allah ne ba shakka suna karanta al-qur'ani suna ruwaito hadisan manzon Allah amma ba su taba yin fituna fitu da wani abu ba daga abin da yazo a cikin wa'annan ayoyin da hadisai na sifofin Allah qurunul mufaddala duk akan wannan suka shudi ba su taba yin fituna fitu da wa'annan ayoyin ba ba su taba yin fituna fitu da wa'annan hadisan ba da suka zo suna dauke da surayen Allah da sifofin Allah wannan fituna fitan ya faru ne bayan wucewar qurunul mufaddala bayan wucewar wa'annan karnonin masu falala da manzo Allah ya ce khairun nasi karni summa alladhina yalunahum wafi alkhairun mutane su ne karni na sai masu bin su sai masu bin su sai da wannan qurunul almufaddala suka wuce aka fara samun masu fito na fito da ayoyin qur'ani da sifofin wato da ayoyin alqur'ani da hadisan manzo Allah da suka zo suna bayanin sifofin sunayen Allah da sifofin su da sifofin sa lokacin da ahlul kalam suka zo da yan falsafa ahlul kalam da yan falsafa sun bayyana tun kafin wucewar qurunul mufaddala din nan tun lokacin su Ahmad ibn Hanbal an samu wannan ahlul kalam din sun bayyana amma Allah bai ba su ikon yin karfi ba da cin nasara akan aqidan su ta fantsama ta yadu sai bayan wucewar qurunul mufaddala amma tun kafin wucewar qurunul mufaddala suka bayyana har ma suka samu dauran gindin wasu sarakuna daga cikin sarakunan daular Abbasiyya tun daga lokacin Ma'mun ya goyi bayan su akan wannan aqida ta su ta ahlul kalam ta i'tizali korewa Allah sifofi da cewa alqur'ani halitta ne akai ta jarabtar malamai akan wannan a kira ka ai maka tambayoyi in ka ki tabbatarwa kuma a kama mutum a kulle shi baya ya wuce ɗansa al-mu'tasim billah ya kama mulki shine ma wanda ya azabtar da imamu Ahmad ibn Hanbal da bulala da duka da dauri wajen wata 30 a daure a cikin gidan kurku bayan wucewar sa dan sa al-wasiq billah shi ma ya kama ya ci gaba daga inda wancan ya dora sai da shi bai azabtar da imamu Ahmad ba sai da ya hana shi fitowa cikin jama'a baya zuwa sallar jami'i ba zuwa sallar juma'a ko ba a zuwa gurin sa daukar ilimi sai dai kawai ya tawallafe wallafe da rubutun sa sai bayan al-mutawakkil billahi ya zo shine wanda ya dawo da aqida ta sunna sai da ake wajen sarakuna guda uku suka shude duk ana musulmi suna cikin azaba ana azartar da malamai wasu ma irin su Ibn Nuh a wannan mihina aka kashe su suka mutu wasu daga cikin su aka kashe wasu kuma suka mutu saboda wahala wasu ma irin su Ibn Ma'in suka sallama saboda wahala irin su Ibn Ma'in suka sallama yace Qur'ani halitta ne dan bai kubuta daga daransa ya fada da baki amma zuciyarsa bai yarda da abin da ya fada yayi aiki da illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman mun fahimta amma dai ba su yi karfi ba irin karfin da abin nasu zai tasiri ko mutuwa suka yi ba a zuwa jana'izar su a lokacin sai bayan wucewar qurunul mufaddala lokacin ne al'amarin su yi karfi saboda jahilci yayi yawa shine abin da Ibn Taymiyyah yake mana bayani a karatun mu na al-istiqama wanda muke yi a markaz shine gabar da muke magana a karatun istiqama sai da jahilci yayi yawa sai aka fara samun taqlidanci da wane ne mutane ba sa neman ilimi sai dai taqlidanci to sai al'amarin su yazo sai karfi yan falsafa to sai suka shigo da abin da baya cikin addini sai suka shigo da shi cikin addini suka hukunta wasu qa'idodi al-mantaqiyya al-qawaid al-mantaqiyya da kuma al-barahin al-aqliyya wasu dalilai na hankali wanda su suke kiran su da wannan suna sai suka zo sai suke wato hukunta suke abin nan suke hukunta su akan alqur'ani da sunna ma'ana su ne za su yi hukunci akan alqur'ani da sunna ba Qur'ani da sunna bane zai hukunci akan su daka duk abin da ya dace da ka'idodin su na mantakin su na ilmul kalam din su duk abin da ya dace da dalilan su na hankali na Qur'ani da sunna to za su karbe shi abinda kuma ya sabawa wa'annan qawaid din su al-mantaqiyya da kuma al-barahin al-aqliyya din su to wannan za su yi tawilin sa ko su yi ta'tilin sa ko su yi tafwidi ko wani abu da irin wannan abu za su karbe shi ba dan suna gabatar da hankali da wa'annan ka'idodin nasu akan nusus na al-Qur'ani da sunna a sha'ira da suka biyo baya sai su ma suka kwasa yanzu bai yawancin malamai ma har malaman sunna abinda malaman hadisi an same su da wa'annan aqido irin nasu da yawa daga cikin malaman hadisi kaga malaman hadisi ne fa amma in sun zo fassara hadisi sai su yi tawili sai a lokacin ne wa'annan matsalolin suka fara kunnuwa to shine nan yake ga maka wa ala haza darajar salaf wannan aqida ta Imam Ahmad da Imam Shafi'i akan wannan maganganun da suka faɗa akan shi salaf suka shude wala haza darajar salaf wa immatul khalaf da kuma jagorori daga cikin al-khalaf wanda suka biyo baya radiyallahu anhum yarda Allah ta tabbata gare su a immatul khalaf shine wanda suka biyo bayan salaf daga cikin wadanda suka tafi akan manhajin su su ma akan wannan mazhabar suke sun kutsa irin wannan mazhabar ta su mazhabar su Imam Shafi'i sai Imam Ahmad bin Hanbal sai Imam Malik kamar yanda manzon Allah ya faɗa a hadisi yace la tazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haqq zahirin la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum 'ala dhalik yace wata tawaga daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba suna kan gaskiya suna samun taimakon Allah suna samun rinjayi daga wajen Allah wanda ya tabar da su ko ya watsi da su ba zai cutar da su ba haka wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba har sai al'amarin Allah na alkiyama yazo suna kan wannan sai al'amarin Allah yazo na tashin alkiyama hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Muslim Abu Daud hadisin Sauban hadisi ne wanda yake tabbatacce dan haka bayan wucewar salaf sai aka samu wasu daga cikin khalaf wanda suka biyo bayan su wanda suke koyi da su akan wannan aqidar wanda suke tafiya akan wannan manhaji nasu kuma haka abin da ya cigaba da dorewa har tashin alkiyama babu wani zamani da zai zo da ba za a samu ahlus sunna ala manhajis salafi salih a cikin sa ba sai dai wani lokacin su yawa wani lokacin su karanci amma duk wani zamani da zai zo ya shude sai an samu ahlus sunna ala manhajis salafi salih a kansa duniyar ba za ta wofinta daga gare su ba domin su da wanda suke tsayuwa wajen yada addini duk wanda ba aqidar sa gare su ba to yana yada addini ne dan wata manufa ta shi ba wai dan manufar ci gaban addini ba zaka su ne wanda suke yada addinin suke isar da wannan addinin zuwa inda bai je ba bayan wucewar magabata dan haka su ne hujjar Allah akan halittarsa su suke yankewa halitta hujja su suke yankewa halitta hanzari ka dai ji in ka je ba za ka ce wa Allah baka sani ba to wannan kuma yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wataala dan kar wani ya je tashin alkiyama ya ce Allah ni ho ban sani ba kar ya je ranar gobe kiyama ya ce wa Allah ban sani ba shi yasa aka Allah yake kayyade wa'annan a kowane zamani akwai su dan su tabbatar wa mutane hujjar Allah su tabbatar da wannan aqida ta magabata su tabbatar da wannan manhaji na salaf wannan shine wannan yana daga cikin hikimar Allah ta'ala ya tashi irin wa'annan mutane wanda suke rike da irin wannan aqidar suke rike da irin wannan manhaji na salaf suke riko da shi gangan suke koyar da mutane shi wannan yana cikin hikimar Allah zai ci gaba da yin haka har ya zuwa tashin alkiyama wannan kuma rahama ce ta Ubangiji game da bayinsa rahama ce ta Ubangiji game da bayinsa yace wa immatul khalaf kulluhum muttafiquna على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض للتعويل يتي أئمة نخلف جاغورورينا وانا سكا بيو باين صلف دكا ننسو سنجي اتفاكي على الإقرار والإمرار أكان تبت روى دشو أروى والإثبات دكما تبت والإثبات دكما تبت روى لما ورد من الصفات قبدا أبند يزو abin da ya gangaro na sifofi fi kitabillahi a cikin littafin Allah wa sunnati rasulillahi da sunnar ma'aikin Allah min ghairi ta'arrudin li ta'wil ba tare da sun bijiro ba tare da sun yi fito na fito zuwa ga yin tawili ko sun bijiro kansu zuwa ga tawilin su ba za su yi ikrari kuma su shudar da su yadda suka zo al iqraru biha wa imraruha kama ja'at a tabbatar da su a shudar da su kamar yadda suka zo min ghairi ta'arrudin li ta'wiliha wa ba tare da sun bijiro sun yi wani ta'arrudi fito na fito ba ko cin karo ko fito na fito domin su yi tawili ko taharifi za su gudanar da su kamar yadda suka zo ala alfaziha wa ma'aniha za su gudanar da su akan lafazzan su da ma'anonin su wala ta'arraduna alaiha ba za su yi fito na fito da su ba wannan ita ce hanyar salaf da wanda ya tafi akan manhajin su daga cikin khalaf daga cikin a'immatul huda wato jagorori na shari'a dan haka abinda Usaymin ya faɗa game da wannan gaba ita ce za mu tuke daga kanta yake cewa tariqus salaf hanyar magabata alladhi daraju alayhi fi sifat wanda suka gudanar da rayuwarsu akai na abinda ya shafi sifofi sunaye da sifofi ci alladhi daraja alayhi salaf fi sifat abinda salaf suka gudana akan sa suka shude akan sa na sifofi huwa al-iqrar wal isbat shine ikrari da tabbatarwa lima warada min sifatillahi ta'ala game da abinda yazo na sifofin Allah ta'ala fi kitabillahi wa sunnati rasulihi a cikin littafin Allah da sunnar ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arrud li ta'wilihi ba tare da sun yi ta'arrudi sai fito na fito dan su yi tawili ba ba tare da sun yi tawili ba bima la yattafiqu ma'a muradillahi wa rasulihi irin tawilin da ba zai dace da muradin Allah da manzonsa ba wal iftida'u bihim fi zalika wajibun bal shi to koyi da su a cikin wannan a gare mu mu khalaf wanda muka biyo bayan su wajibi ne me yasa da qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda farar ma'aiki da yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyina min ba'di ina umurtan ku ku yi riko da sunnata da sunnan khalifofi na shiryayyu wanda suke masu shiryarwa daga baya na abdu alaiha bin nawazish ku cije sunnar nan ta magabatan ku ta annabi da sahabbansa da haƙoranku na ƙurya wa iyyakum wa muhdathatul umur ka shaidan ku da kirkirarren al'amura fa inna kullu muhdathatin bid'a domin kowane abu da yake kirkirarre bid'a ne a cikin addini wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a batace wa kullu bid'atin dalala hadisin rawahu imamu ahmad wa abu daud wa tirmizi wa qala hasanun sahihun wa sahahu al-albani wa jama'a albani ya inganta shi da yawa daga cikin malamai to da wannan muka zo karshen karatun mu na yau idan muka zo ku rike kusa alama zamu tashi wa qad umirna bi iftifa'i asarihim eh kusa lamba daidai in mun zo sai mu tashi daga nan gurin fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanaka Allahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah